da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
To tare da sallama da fatan kuna lafiya kuma mun gode lafiya a wannan maraice na talata 22 ga watan Yuni shekara ta 2015 wanda kuma zance a biyu ga watan Yuni shirin yau da gobe kuke ji kuma kuke sauraro akan mitoci 16.22 da kuma mita 25 da kuma ta internet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Usman Kabar ne tare da
Jamila Kabiru Fage.
To Jamila, ki zaki ce wannan ina ya kai mu ko 22?
Ai shine 22 amma ai ka gyara.
Ga wata ga fice ni. To kusa in ce abin da zamu tattauna yana da dama yau. To kamar kowace talata shirin namu akan ilmantarwa ne kuma kamar yadda muka faro a makon jiya yau shirin yau da gobe din zai ci gaba ne da ilmantar da ku akan nau'o'in cin hanci da rashawa da kuma illolin su ga ƙasa da kuma jama'a baki daya. Sai dai matasa sun tattauna inda zamu saka muku ci gaban tattaunawar Madina Dauda ita ma game da wani matashi wanda ya iya sana'o'i ya kuma koya maka kansa wato Haruna. Sai dai wannan karan zai yi magana ne akan inda yake magana yadda ya koyi kere-kere amma fa wannan karan Salman Muhammad ne wanda yaron sa ne da auren sa ya koyi a harkar wanda yana cikin wanda zamu ji a ƙarshe.
To menene ƙarfi lokacin da barna takan iya yi ko kuma tsawon lokacin da takan dauka kafin a gyara ta bayan an yi ta?
Ni akwai wata ma misali da nake buga na kan ce in a misali an yi shekara 16 ana barna wanda kowa ya san gyara ya fi barna wahala kuma an shekara 16 ana barna a misali ko 10 ko 5 ko 2 to a jingina shi da shekara ana buƙatar yawan wannan lokacin wurin gyara barnan da aka yi.
To akwai nau'o'i daban-daban na ayyuka da ake musu almundahana. Shin menene tallafin man fetur sannan kuma akwai almundahana a cikin sa kuma suwa yake amfana tallafin?
Ni zan so a ce da a ce a shugaba Muhammadu Buhari zai samu haɗin kan wato ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar Najeriya gaba ɗaya.
Sai kuma akwai cigaban filin da fadafe tare da Halima Abdullahi a hirata da Dr. Halima Adamu game da alfanun abinci mai gina jiki da sa kuzari.
To muna tafe da amsoshin tambayar mu ta jiya akan shin menene tallafin man fetur kuma wake amfana da shi.
Yanzu bari mu fara da ci gaban maganar matashin nan Musa Haruna da ya koya wa kansa fasahar kere-kere a hirarsa da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda. Sai dai a yau da ɗaya daga cikin yaransa ne ko da yake koyan aikin kere-keren daga wajensa shine Salman Muhammad ko?
To ya sunanka?
Sunana Salmanu Muhammad mai gari.
Watannin ka nawa kenan kana koyon wannan sana'a?
Na fi ƙarfin watanni sai dai shekaru.
Shekaru nawa kenan?
A su kai kamar 7.
Kana koyo? Kuma har yanzu baka ga ka ƙware ba?
Ban ƙware ba, amma na fahimci abubuwa da yawa. Tamkar dai a ce na ƙware din, amma ba da yadda zan yi na wari ba tare da mai gidana ya sallame ni.
Yanzu kana iya ƙera mashin irin wannan da ya nuna min yanzu da ake yi na casa din nan kai kadai an bashi?
Ƙwarai mako ni kadai zan iya. Zan hada ƙarfi da yaran aiki wanda muke tare da su na shago sai mu haɗu sai mu. Ina cewa mi komin wannan, ina gwada wannan yanka mu ko da shi mai gidanmu baya nan. Na kan iya yanzu ma haka ni ne a wajen baya nan kawai dai ya nuna mun ga abin da za a yi ya tafi shine nake yi.
Kai makarantar boko kai ne?
Ban yi makarantar boko ba, na dai fara na kuma bari.
Me yasa ka bari?
Saboda yanayin rayuwa shi yasa na bari.
Kamar ya yanayin rayuwa rashin kuɗi talauci su me yanayin da ya hana ka makaranta?
Gaskiya rashin kuɗi ne ya hana ni makaranta a lokacin da nake yi ina zuwa boko. To amma he ya kasance idan na je boko na dawo wani lokacin ma bani da abincin da zan ci shi yasa kawai na yanke wa kaina shawara na daina yin boko.
Daga wace jiha ka zo koyon sana'an anan?
Na zo daga jihar Yobe, na zo ni nan koyon sana'a.
Shekarunka nawa anan?
a nan shekara ta 7
tare da shi kana koyon sana'a
kwarai makon
kana da iyali
ina da iyali matata daya da kuma yara na 2
suna makaranta su ma
yara na suna makaranta dukansu suna islamiya suna kuma boko
kuma da wannan aikin ake ciyar da su
kwarai mako da shi nake ciyar da su nake biya musu kudin makaranta ni ma nake ci nake shaka a ciki
to kenan in mutun ya kware a sana'a akwai alfanu
a ba dan karami ba ma hajjia ai ko baka kware ba ma akwai alfanu balantana kuma a ce ka kware kai kake cin gashin kanka ya alfanu ma kenan ai
to haka yake mun gode ga amsar tambayar mu ta jiya
Muhammad Ahmad yace ni a nawa ganin gwamnati ta yi tallafin man fetur ne domin ta samu hanyar satar kudaden jama'a kawai ba wai nufin sauƙawa jama'a farashin man fetur ba
Sanu Muhammad Tundo yace kash tallafin man fetur sai dai mu ji ana yi amma ba ma ganin komai
Shiko Kamala Gidoga Dutsen ma yace to mu sai dai idan yanzu za mu san wani kudin tallafi saboda sai dai mu ji an yi shi akan takarda ko kuma a gidajen radio
A gaskiya wasu mutanen na amfana da su a wani bangaren na Najeriya wani bangaren ko basu san ma abin da kudin ke nufi ba
sai kuma sakon Alhaji Gwani Jajimaji yace babu hanyar da talaka yake amfana da shi saboda rashin shugabanni masu adalci
Ibrahim Yusuf Iro yace hanya ce wadda gwamnati ta bullo da shi domin rage wasu kudade dan yi wa talakawa ayyuka da su
Sakon Muktar Muhammad yace subsidy wata hanyar cin dukiyar gwamnati ne a tsinake ta hanyar haram su suna tsammanin ko ba za a gane ba
Kawu Muhammad Abubakar yace hakika tallafin man fetur yana da amfani sosai amma kash mu ɗan Najeriya ba mu san amfanin sa ba
Sai kuma sakon Adam Ahmad Kwajaleo yace kudin tallafin man fetur yana amfanar al'umma wajen sauƙaƙa musu farashin man fetur din
Garba na Halikamba yace VOA kenan ai talakan ƙasa ta bai san muhimmancin tallafin man fetur ba domin bai taba amfanar dukkan talakan Najeriya ba
To Usman gaskiya godiya muke da masu sauraron mu masu a turo mana da sakonin su ta Facebook.
A suna yin kokari gaskiya sosai Jamila. To yau zauren matasa fa.
To yau zauren matasa dai zai ci gaba ne da muhawara akan cin hanci da rashawa da nau'o'in su da kuma irin illolin su. Kamar dai makon jiya masu hirar bakon mu ne Abdulmumin Abubakar wanda yake hukumar kula da harkokin inganta gaskiya a bangaren ma'adinai ta Najeriya.
A wanda yazo ziyara bari a Amurka kwanaki kenan. To har da Yusuf Harandama a cikin hirar ta su ayke ma na jikin dan jajjefa abinda ba a rasa ba.
Ina ciki.
Yawa sannan akwai Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard inda wancan makon in baki manta ba an tsaya ne ko in ci masu rarrun basu manta ba an tsaya ne inda ake magana akan kwashe dukiyar kasa a ita wasu mutane wani abu daban kamar irin biyan aikin haji da sauransu. Bari dai mu ji ci gaban hirar.
Shi al'amari irin na rayuwa kana da iyaka abinda zaka iya yi da kanka dole akwai wani mataki da zaka kai da sai an samu tallafi haka muna bukatan shugabannin mu su fuskanci wannan al'amari ga wani kuma al'amari da nake so in dan kara a cikin wannan jama'an mu suna ta ihun ana ta daga muryoyi canji ba a san cewa al'amarin canjin a kawunan mu yake
shi wannan
bawan Allah
al'umma shugabanni ba za su lalace ba sai
yawa product ne
a cikin mu shugabannin
su yawa ka ji magana nan dazin ya kuma dawowa shine daga cikin mu ake ware shugabannin ba daga wani guri ake dauko su ba kuma yawanci abinda al'ummomin ya zama na sun dawoma ko kuma sun karfafo akai shi suke yi to shine fa zaka gani akan ya fito a sakamako akan shugabannin dole ne mutanen mu su shiga taitayin su kowa ya tashi tsaye ka fara gyara daga kowane mataki ka gyara aniyaka
kafin kai ne ta shine akwai wani dan majalisa da ta tambaya da kuma wani sanata suna ba labari wannan ba wai wani suka gaya wa naji buni sai gaya wa
sai
sau da dama idan suna so su je su yanayin gurin da jama'a su suke domin su ji me matsalolin su zo Abuja su yi magana da yawun su a sau da dama sai ka ga waɗanda ke zuwa gurin su su ga gaishe su ko su yi magana da su kashi 99 cikin 100
bukatun su kawai suke kawo
su kawo su matsalar kansu ne
a zan yi aure a
haihuwa haka yake zan gina gidana in kuma kana so kai aikin ma akwai wanda ya ga mun ya tura injin a tona borehole a wani kauye
hana wani
kauye suka kewaye gurin suka ce mu a ba mu kudin kawai
kai da gaske
a ai wannan al'amari dole ne mu canza mu kanmu a matsayin mu na mutane
dole mu canza ko dai a baku kudi taro da kobo ku kashe shi kenan ko kuma a muku dai ma kuma su kansu shugabannin da aka zaba yanzu akwai nauyi
yawa abinda nake so in ce kenan ai abinda ya sa mu jama'a suka tattaru suka zabe ka saboda suna ganin ka fu cancanta da gudanar da al'amarin su ne yana iya yiwa lokaci akwai lokacin da zaka hanga kaga cewa tana ka maganan saboda kana da ilimi irin wanda kake da shi kana da darasosi na rayuwa da karga ka samu oba lokaci haka abin da yake faruwa shine ba lalle bane saboda mutane sun zo sun ce kar ayi shi wannan rijin burtsatsan a ba su kudin sun fi bukatan haka kai ka biye musu akwai al'amari da yasa kai ne Allah yasa suka zaba suka tasa a gaba a matsayin shugaban su ka fi cancanta ka gane abin da yafi dacewa a yi musu a wannan lokacin ba ka biye musu ba saboda sun ce ba sa son burtsatsan kudin suke so ka bi ka ba su kudin to me aka yi kenan to ai ba amfanin zaben ka bai amfani ba kenan ya kamata a ce to saboda an zabe ka ka shige gaba al'amarin su akwai lokacin da basu da saboda yanayi na dan adam basu da daman su ga abin da zai kai ya komo to abin da yafi kamata kai a matsayin ka na wanda suka zaba ya jagorance su ka hanga da magananka ka gano abin da yafi dacewa sai ka wuce gaba kai ba ka ce ai saboda sun ce ba sa so ba ni bar in kula da wancan al'amarin a bana ganin shugabannin mu wanda aka zaba yanzu wanda kamar yadda kace akwai nauyi sosai akan su saboda mutane yana da bukatu an matsu ana bukatar a ga gyara koda a hankali ne dai amma a ga alamar cewa mutane su shugabannin da aka zaba yanzu sun kama hanya
kware ko kuma wani abu da gyara shine ba zai za a iya fara shi kadan kadan amma ba zai taba faruwa a rana daya ba
alal
misali irin halin da muka shiga na a Najeriya a yau ta tabarbarewa al'amura ya faru ba wai a rana daya ko shekara daya ko shekara biyu ba ne a abu ne da ya dauki lokaci mai tsawo saboda haka waɗanda suke tunanin sabuwar gwamnati ta zo ko kuma mun zaɓi sabon shugaba kenan komai zai canja duk
wani abu da
za su tafi ina ganin in muka yi haka su kansu shugabannin ba mu musu adalci
to ga misali na ce Malam Aminu ga misali
babban abin da zai kamata mu yi da shi ne mu saka sa cikin addu'a kuma idan har sun yi abu da zuciya daya to mun kawo ci gaba to mu ba su goyon baya yawa daga cikin matakan da za a ɗauka a farko-farkon gwamnatin nan da za
su yi tsauri
ina ganin mutane da yawa ba za su ji daɗin sa ba amma dole a yi
ni akwai wata ma misali da nake buga na kan ce in a misali an yi shekara 16 ana barna wanda kowa ya san gyara ya fi barna wahala kuma an shekara 16 ana barna a misali ko 10 ko 5 ko 2 to a jingina shi da shekara ana buƙatar yawan wannan lokacin wurin gyara barnan da aka yi
kana nufin wato sai an ba da shekara 16
in ma za a yi amfani da a ce kowane shekara guda da aka yi barna ana buƙatar shekara guda wurin gyara shi shine mafi karanci an san cewa gyara fa yafi wahala to amma dai ana buƙatar haka amma abinda muke buƙata daga wurin su jama'an mu al'umman mu a Najeriya shine su gane cewa gyara baya da dadi baya da sauki dole kowa ya shirya mu zukatan shi wannan shugabanni da muka zaba mun zabe su da niyya mai kyau a zuciyarmu muna ganin insha Allah daga yau daga ranar da aka ce sun kama hau madafan iko to al'amura za su canza ba zai yiwu a ce an ci gaba da yin abu yadda ake yin shi ba saboda akwai alaka na kai tsaye tsakanin yadda al'amuran cikin ƙasa suke gudana da kuma yadda shugabannin mu azan tura sukan ce mai body language yadda shugabannin mu suke to in ya zamana mun tabbatar cewa shugabannin mu kamar yadda dai muke fata haka alamomi kuma sun nuna kace cewa ba su da wannan ba su jibanci ko kuma ba su da alaka ko ba masoya bane na cin hanci da rashawa kuma ba za su taimaka mai ba kowane irin hanya insha Allah to aiki ne ja a gaban mu saboda shekarun farko kam sai a hankali
bare to wani misali da zan baka na kwanan nan da wani ya gaya mun daga cikin abokanai na da aka gayyace su ya shiga sabon shugaba da aka zaba Aljanar Muhammadu Buhari a Abuja an gayyace su saboda gudumawa da suka bayar ta yanar gizo da wasu kafafe wajen campaign ɗinsa da kuma ganin cewa ya samu nasara yadda ya gode musu kuma ya tattauna da su yace zai ci gaba da sauraron irin shawarwari da zasu bayar
sai
ga masu da koma gida ɗaya daga cikin abokanan abokin nawa
abokan tafiya
ne yace to me aka baku wanda ada kaga idan mutun ya je fadar shugaban
in ya dawo ai shikenan
nanin da ake ai ya warke wani abu da yake kamata mu fahimta shine a gaskiya musamman matasa dole a rage maula ba annance ma bara da maula ba hali ne na gore ba
al'adam bahaushe ma haka
shi anima kali akwai abin da turawa yake cewa akwai bambanci tsakanin wanda zai baka kifi da wanda zai koya maka yadda za ka
yadda ake su eh tabbas
yadda ake da ake su so tabbas yana da kyau su kansu yan siyasan mu maimakon kamar yadda ake aje a dauko mashin a raba wa matasa ko kuma a dauko wannan a basu mota a basu ni a irin nawa tunanin idan ka bashi mashin gobe gurin ka zai zo ya karbi kudin mai GB in ka zo zai zo ya karbi kudin
mai in ta yi wurin ka zai zo ba injin oil
wanda hakan na dishi kansa yana taimakawa wajen tabarbarewan al'amura amma idan misali ka dauko kwararru aka koya masa yadda zai yi yon kifi ko zai yadda zai yi noman kaji
ko yadda zai kanikancin mashin ma
ko zai zama kanikancin mashin sai ka cewa cikin kankanin lokaci shi kansa ma zai dauki wadansu aiki ba ma kansa kawai ba suna ga duka wannan yanayin yadda muke karfafa jama'a ma kansa shi kansa yana iya taimakawa wajen tabarbarewan al'amura maimakon a ce kullun shekara zaka biya wa mutum 10 aikin wanda sun je hajjin ba so ɗaya ba so biyu ba wannan kudaden sai ka je suka gina makaranta da shi ko ka gina islamiyya yadda za a koya wa mutane su fahimci addini ba wai abin jahilci ba
wannan
kuma su fahimci yadda za a yi ilimi na zaman duniya
wannan magana da kai kan daidai ne
mutane su ta zuwa suna dawowa
wannan ɗaya daga cikin al'amuran cin hanci da rashawan da zamba cikin abinci kenan da muke magana a kai na batun kai mutane aikin hajjin nan mutum ya je aikin hajji shekara 20 shekara 30 kowane shekara sai ya je umra ya je haji ka zo ka cire kudin gwamnati kuma ka kuma tura shi
gaskiya
sai al'amarin yana da dan ban mamaki sai ka fara tambayan su masu yin wannan abu wani bukata suke kokarin samu saboda akwai mutanen da al'umomin da wayannan malaman suka fito ma ba wai akai ta da nisa ba al'uman da su wanda kuma malamai ne ko yan barandan siyasa ne ko masu wayedi wanda ake dauka akai akwai al'umomin da in aka cire wannan kudin da aka biya wa mutum kudi mutum guda ya je aikin umra ko haji aka raba musu wani jarin shi gaba daya na rayuwa daga ranan ba zai kara neman gwamnati ba ta yi masa akwai cikin yan kwanakin na zauna da wasu mutane haka muna hira akwai wani mai sai da gora cikin su haka mutumin kasar Kano ne yakan zo inda muke nan ya zo in damuna ya wuce ya shigo birni ya dan nema dai yayi sana'a ya koma har ruwa ya sako mutumin yake ce min jarin sa gaba daya tunda yake jarin shi bai taba wuce naira 8000 ba gaba ɗaya jarin da yake gora da shi kuma shekaran shi 19 yana zuwa Abuja yana kuma yana da mata uku yana da yara yi tunanin cewa akwai mutane da wanda daga al'ummar da ya fito akwai wanda ake biya kujerar maka a biya mai umra kowace shekara a ce an ɗebi cikin wannan kuɗin an samu irin wannan mutanen mutum 20 ko 30 an raba tsakanin su kaga wayannan mutanen ai daga ranan
ka san me matsalar
haka
yanzu kaga kai ka fahimci matsalar ni na fahimci matsalar
haka yake
amma daga kayan magana waɗanda ba su fahimci al'amari ba sai su kawo addini su tashi
haka san
yan siyasan yaudare su kawai ake
ba
kana so ka hana mutane zuwa aikin haji ne wannan ba maganar hana zuwa aikin haji ake ba
sau daya a rayuwa aka buƙace ka
aikin haji ya zama wajibi akan wanda yake da dama
yawa
idan ba a ce aje a nemi kudin
jama'a Mala Amina amma ayana wasanin ma an ce in kana da bashi ma kanka ga wajaba a kanka ba jifa in kana da bashi kuma in zaka tafi sai ka tabbatar ka bar wa iyali abin da za wato akwai matakai akwai matakai kana cikin al'umma kuma wannan ma wai ba daga aljihunka ake cire kudin ba asusun gwamnati da za a yi wa kowa to a biya wa kowa aikin hajji in dai gaskiya ne
shine magana
wannan
aka saci kudi aka bashi ya tafi aikin haji ya je yawon bude idanu ne
kawai kaji magana mallam Amina
ba za ka yi bi ne kudin ka kuma ka tashi kashe wato ka kashe su
da hanya to haka yake sai mu ce mun gode kwarai yanzu kuma ga Jafar mai fashin baki akan al'amuran siyasa
Mallam Jafar mutane da yawa suna daukar cewa kudin tallafin man fetur fuel subsidy hanya ce kawai ta cin hanci da rashawa me zaka iya cewa game da haka kuma shin wai shi menene ma ma'anar kuɗin tallafin man fetur din?
To a ƙasar nan dai an mayar da shi kamar wata hanya ce ta yin arziki kwara ɗaya. Mu nan da nan kawai da ka shiga harkar mai, ka shiga harkar ba da tallafin kuɗin man fetur, shikenan sai ga mutum a rana ɗaya ya zama abin da ya zama. Ya yi arzikin da ba taɓa tunani ba, kuma ƙasar da ke da yin ƙasar ce sai shi gani babu wanda zai tambaya taya aka yi akai ƙasa. To amma ita gwamnati ita ta kyale komai ake da bata tsaya ta lura ta tabbatar da cewa abin da aka bayar a su wannan na tallafi an su adadin wannan kuma an kawo shi ƙasar. To akasari idan suka kawo su masu siyar da man ko kuma abin nan masu hada-hadan man fetur din na ƙasa, abin da suke yawanci wasu ma zaga ba kaman suke yi ba, amma za a rubuta an ba tun da sun ka za a ce sun kawo sai su kawo receipt na ƙarya shi gashi sun kawo mai ƙasar Najeriya, kuma bayan ba su kawo komai ba amma sai a ba su biliyoyin nerori. To haka ne shi suka abin nan wato harkar nan ta subsidy ko ince tallafi wato wata harka ce da a Najeriya an kasa gane kanta, harka ce kawai ko ince wata dabara ce ta samun kuɗi ko ince ta kashe mu raba. Su ma jami'an gwamnati da ya kamata a ce sun lura cewa abin da aka biya an kawo na adadin shi, su ma sai a ba su togaciya, zaka ba su togaciya shikenan sai su ja baya sai su rubuta cewa tabbas an kawo mai ne adadin abin nan wato ganga kaza. Kunga wannan ba tsari ba ne a ya kamata a ce ya kasance. Ita gwamnati ta yi shi harkar tallafin wato gwamnati take duba ta ga tun da ƙasar Najeriya ƙasa ce da take da albarkatun man fetur, kuma muna sayarwa a kasuwannin duniya. Sai ta lura ta ce ya kamata a ce ta ɗan sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar Najeriya kuɗin da suke siyan man fetur a gidajen mai, domin ƙasar ce take fito tana da wannan arzikin na man fetur. In kana da arziki za ka iya ci kyauta ma ba laifi ba ne. Kamar yadda wani ya taɓa yin misali ya ce to me ya saka 'yan Najeriya sai an saka musu abin nan wani tallafi a ba mu man kyauta tun da zamu ne. Amma dai ba haka ake yi ba. Tallafin yana da amfani ta wannan fuska, amma gwamnati wahalar da take sha ko kuma ƙasar Najeriya ba ta da wato in ce dabaru ko bata yi girman da za ta iya wato tabbatar da cewa wannan harka ta zama ana yin ta haƙiƙanin gaskiya, babu almundahana, babu rashawa, babu gadagada a cikinta, amma harka ce da take tun daga farkonta zuwa ƙarshenta gadagada ce. Sai suka muke so wannan sabo gwamnatin ta wato shugaba Muhammadu Buhari ya duba da idan nazari wannan harkokin wato tallafin man fetur, a duba a gani shin wai akwai shi ko kuma dai duka duk zancen da ake kawai abu ne da ake yin shi da ake tunanin cewa babu shi. Idan ya duba ya gani in akwai shi, a duba a gani yayi da za a shawo kan matsalar tallafawa 'yan Najeriya ta hanyar abin nan wato ba su tallafin man fetur da a shigo da dabaru da ya kamata a ce tabbas 'yan Najeriya za su san suna cin moriyar tallafin man fetur. Amma yanzu ake cin moriyar, ka je gidan mai ka sha mai lita naira 160 wanda a hakikanin gaske kudin lita naira 87 ce, to ina tallafin yake? Baka samu man ba, dama za ka same shi a 160 din ma hankalinka kwance shi ma ba za ka samu ba. Haka ake zaune gashi an ce da tallafin, amma ɗan Najeriya baya ganin tallafin. Wannan gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba wato Goodluck Jonathan shi ma ɗan farko lokacin da ya ƙara kuɗin ya ɗan rage kuɗin tallafin kaɗan ko kuma in ce ƙara kuɗin man fetur, ya yi ne shi ma yana so a hankali a cire tallafin gaba ɗaya. Ta yadda ƙasar za ta zama babu irin ta yadda su waɗannan masu wannan harkar cuwacuwan man fetur ɗin a can wannan level ɗin na su riƙaƙƙun masu hada-hadan man fetur, ta yadda zai zama cewa babu ma wannan tallafin. Kin gani idan an ce babu tallafi ba ta yadda za a ce ana samu ana yin almundahana ko ana yin rashawa a cikin tsarin. Kuma kuɗaɗen da aka tara na tallafin sai buɗe wani asusun subsidy investment ne something like. To a shi wannan asusun a shi nan ake tara wa jama'a kuɗi shigen yanayin PTF ta lokacin abata. Idan aka tara wannan kuɗin sai a riƙa ɗiba ana yi wa mutane aiki da shi. Ni zan so a ce da a ce a shugaba Muhammadu Buhari zai samu haɗin kan wato ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar Najeriya gaba ɗaya, ya zauna da su ya samu ƙungiyoyin matasa, ya zauna da su ya samu ƙungiyoyin wato masu amfani da wato social media domin wato abu ne mai muhimmanci abu ne mai karfi ita wannan harka ta abin nan internet ko ince social media da inda aka fusanta ga wato ra'ayin da yake fita a wannan fanni na harkar na harkar sadarwa ba karamin amfani ne da shi ba kuma yanzu duk matasa akwai abin da ake cewa convergence of media wato tattaruwar harkokin sadarwa a waje daya a ɗar waya guda ɗaya yanzu yaro matashi zai karanta zai ga radio zai ji radio zai ga talabijin zai karanta jarida a abu kwaya ɗaya duk saboda social media ko ince kuma online journalism ya haɗa shi a waje ɗaya so ya kamata a ce idan aka tashi wannan zaman akwai ki mutane ko ince wasu shaƙiƙan mutane da suke wato ba da tsokaci ko suke ba da ra'ayoyinsu a wannan tsari na harkar social media misali kamar Twitter da Facebook a nemi waɗannan mutane a zaunar da su a kunga wannan harkar wato tallafin nan duk ƙarya ce idan Najeriya ba ta da ƙarfin ko kuma ce ba ta da ƙarfin dabarun ko ba ta da in aka ce za a rika ba da wannan tallafi ana ba wa masu dilolin man fetur suna zuwa a ba su tallafin ko kuma sun kawo ajiya su duk waɗannan cutar ƙasa za a rika yi trillions wato malala gashin dinki a kuɗi ƙasar nan take kashewa domin ta rika biyan wannan kuɗin tallafin kinga wannan kuɗaɗen da suke wuce hankali idan da za a zo a ce a hanya aka zuba su ko a asibiti aka zuba su za mu gani za mu amfana da su so idan wato shugaba Buhari ya zauna da waɗannan mutane ya gaya musu ga manufofinsa a lallashi jama'ar ƙasa a cire wannan tallafin mu huta mu rika samun mai koyaushe a gidajen mai muka ce ka samu mai koda ɗari da sittin ne ka same shi hankalinka kwance daɗi ne amma a tsadar ma ba za ka samu hankalinka kwance ba so wannan tallafi ya ilahi tun kafin gwamnati ta yi nisa ya kamata shugaba Buhari ya duba ya gani.
To mun gode Malam Jafar Jafar kenan yanzu kuma ga Halima Abdullahi da Dr. Halima Adamu a game da hirarsu akan muhimmancin abinci mai gina jiki da sa kuzari.
To likita da kika yi maganar ganye din nan kika sako har da Khadija. To tari zaki ji masana kiwon lafiya suna maganar cin kabeji din nan ganyen kabeji danyi shi kadai ba tare da an tafasa shi ba shi ma in yayi yawa yana haifar da wata illa a jikin bil adama musamman ma ta bangaren kamar sankara din nan.
Kin ga kamar yanzu su ko dura ko zaki ga in zasu ci abinci. Kuma za ta miji a ce wai sokalin shin hannu kika ci kika sa kinga zaki ta kallon su cokalin shinkafa kamar jariri kinga su in kika dubi plate din su na abinci eh shinkafa ko carbohydrate kadan ne da shi ga sun cika ganye sun cika namomi dangin nama da kifi mun ko saboda al'ada da kuma gari yayi zafi zaki ga farantin mu zaki ga ganye gari shi yayi yawa shinkafa ki ko doya ko tebe ko wani tuni da ai kwana da zaki sa ɗan miya da ɗan nama kuma da ɗan ganyen kadan ne to kinga su da suke cin ganye da yawa bincike ya gwada cewa akwai wasu sinadarai wanda in ba ai hattara ba suna iya kawo matsala wata sa'a kuma zaki ga sinadaran danger su inda aka shuka su ne da shi ga sinadaran ganye wata sa'a wurin shuka ne matsala kamar yanzu wuraren da muna ake wanda ake kira makoko goita tauya da shi ga an ga cewa wuraren da ake shuka ba su da sinadari na aidi
na'am
ishe su ba a ganyayyakin su din da suke shuka so saboda haka dole a hattara da abubuwan da aka samu na zamani
wato ba kaje da kadai
dan adam ya ci gaba ne eh akwai ba kaje da kadai bane ko suna da rede yawa wasu in sun yawa wasu ba da wasu ba amma kinga on the average ba su da yawa kuma mun nan kinga ba ta biya wai a ta saka bidin bane kace kuma yanzu kinga ai kinga ana dan turara shi ga bidin kai amma abin da yake son ki gane kamar abin da za a ci kanyi amma kinga akwai lamsar ana cin shi ba a dafa ba
na'am akwai salad
shi ne kuma dai har an sai dafa ganye ka a dafa shi ya zama tsumma a dafa shi sama miya ta kusa shinkafa ta na dan neman ta dan sulala haka sai ka dan sa abin ka
na'am
in gani ku sai yayi shi ake son a gani kuma a tsaftace duk abin da za a ci saboda shi ganye hitowa yayi daga ƙasa ko
na'am
yana tare da ƙwayoyin cuta yana tare da wasu sinadarai na cikin ƙasa wanda ba za su iya cutar dan adam sai ake so a yi ingantaccen wankewa da tsaftacewa kafin a ci kana duk abin da za a ci dan yi dama an sa ana sai an tsaftace shi san ganye na dabba ne dan karka zo ka ce okay an ce in ci ganye ki sai kawai ki je ka kawo zogalaki ta ci ba zai miki sai kin mai balance.
To mun gode Dr. Halima Adamu sai mu ce Jamila to ga wannan fa suwa mutane ke bi ne a shafukan yanar gizo wato na shafukan abota ta internet kenan kamar irin su Twitter wurin samun labaran al'amuran yau da kullun suna iya gaya mana wannan a shafukan mu na Twitter za ku iya neman mu a JK Fage ko kuma @UsmanKabara
to shikenan gaskiya
haka ko Facebook ma suna iya
za mu saka tambayar mu ta yau kan Facebook yanzu mun sauka.
Haka yake. To da haka zan ce zan bar ku lafiya da fatan kun ji dadin wannan shirin a madadin
Jamila Kabiru Fage.
Usman Kabara ne a madadin shi kanshi tafarar da ya hada mana sauti da kuma engineer Nashwan. Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya, Allah ya tabbata mana da alkhairin sa. Assalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.